بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تو ينزود مكي مغانا ranar asabar ce wadda ta daidai da 24 ga watan Jumadal Ula hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1431 daidai da 8 ga watan Mai shekara ta 2010. Wannan shine kasar na 18 daga cikin jeren giyar karatutukan littafin Al-Fatwal Hamawiyatul Kubra ta Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taymiyyah Al-Harrani, Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi. Idan ba a manta ba, Malam Ibn Taymiyyah ya nemi mana bayani dangane da cewa ita kalmar ta'wili idan aka faɗe ta takan ɗauki ɗayan ma'anoni ainihin wato guda uku. Ya gabatar mana da abin da ake nufi da ma'ana ta farko da ta biyu, ayan sai ce wal ma'ana salis, ma'ana ta uku, anna ta'wila huwa al-haqiqatu allati yu'awwalu wa yaqulu al-kalamu ilayha. Ta'wili shine hakikanin abin da magana ke komawa zuwa gare shi, wa in wafaqat zahirahu, ko da kuwa wannan ainihin makomar magana tana bayuwa zuwa ga zahirin abin ne. Wato abin da wannan magana take nufi idan aka faɗi kalma, to a ƙarƙashin wannan ma'anar ta ta'wili ita ce a fassara wannan kalma wadda ma'anar take ainihin wato fito da hakikanin wannan al'amari, koda wannan hakikani zai koma zuwa ga zahirin yadda ita aka ji kalmar ta faɗi. Domin dama dalilin da ke sa a sarrafar da ma'ana daga zahirinta shine me? In an samu wani dalili. To in ba a samu dalili ba fa, to sai a faɗi abin a bisa yadda aka ji hakikanin shi, kuma haka zahirin shi yake hukuntawa. Dan haka sai yace fata'awilu ma akhbara bihi fil jannati min al-akli wash-shurbi wal-libasi wan-nikahi wa qiyami as-sa'a wa ghairi dhalika huwa al-haqa'iqul mawjuda anfusuha. Yace dan haka idan aka tashi yin ta'awilin abubuwan da Allah ya bada labarin su a cikin aljanna, cewa za a ci, akwai kuma sha, akwai kuma ainihin wato tufafi, akwai aure, sannan Allah ya bada labari akwai ainihin tashin duniya, sannan da waɗansu al'amura, to waɗannan ta'awilin nasu sai malai yace huwa al-haqa'iqul mawjuda anfusuha, sune hakikanin al'amuran da suke a cikin waɗannan abubuwan. Misali, cewar za a ci abinci a cikin aljanna, me ka fahimta da ci? Haka ake nufi, ci din ake nufi. Me ka fahimta da sha? Haka sutura. Me ka fahimta da aure? Cewa duniya za ta tashi, za ta zo ƙarshe. Abinda ka fahimta a zahirin wannan lafazin shine hakikanin abin da abubuwan suke bayuwa zuwa gare su. La ma yutasawwaru min ma'aniha fil adhhani, ba irin abubuwan da ke surantuwa a cikin ainihin tunani na mutane na ma'anoni ba. Ma'ana cewar za a ci abinci, karkai tunanin za a ci abinci, to ana nufin cin abinci, abinci irin na nan duniya, karka dauki wannan ma'ana. Amma dai akwai ci da sha a cikin aljanna. Amma yaya ɗanɗano da zaƙi da gardi da al'amarin da suke cikin wannan irin abincin, karka suranta irin wannan ma'ana a cikin ƙwaƙwalwarka wadda ka sani. Wa yu'abbaru anhu bil lisan, kuma karka ɗauki irin fassarar da ake bayaninta da ainihin harshe. Malam yace wa hadha huwa ta'wilu fi lughati al-Qur'ani, wannan shine ta'wili a yadda yazo da ma'anar lugha ta al-Qur'ani. Kama qala ta'ala an yusufa annahu qala, kamar yadda Allah ya faɗi game da annabi Yusuf alayhi salamu cewa yace ya abati hadha ta'wilu ru'yaya min qablu, yace baba kaga wannan shine fassarar mafarki na wanda nayi tunda. Qad ja'alaha rabbi haqqan, kaga Allah ya sanya wannan mafarki ya zama gaskiya kamar yadda na ganshi. Yanzu kun ga kalmar ta'wili da Yusuf ya faɗi anan abu ne ya gani a mafarki, sai abin ya zo ya faru kamar yadda ya gan shi. Da ya tashi sai ya ce mai qad ja'alaha rabbi haqqan, sai kuma ya ce kaga wannan abin da na gani ido da ido yanzu shine ta'wilin abin da na gani a cikin mafarki. To abin da ake cewa abubuwan da ya gani a cikin mafarki da suka tashi bayyana gare shi sun zo sabanin abin da ya gani, basu zo sabanin abin da ya gani ba, dan haka ashe ta'awili a lugha alqur'ani yakan zo ne da nufin haƙiƙanin abu. To ya rage, idan akwai wani abu wanda ya boyu, to kuma wannan ba zai iya lalle a ce sai an hado da shi a cikin bayar da ma'anar ta'awili ba. Zai ƙara mana bayani a gaba. Yace wa qala ta'ala, Allah yace hal yanzuruna illa ta'wila, babu abinda kafirai suke saurare sai dai ta'wilahu, ai ta'wili, ai fassarar shi, ai ma'anar shi. Yauma ya'ti ta'wiluhu, ranar da ma'anar waɗannan al'amuran za su zo. Yaqulu alladhina nasuhu, waɗanda suka manta da Allah ko waɗanda suka manta da tashin alkiyama za su ce, ko nasuhu min qablu qad ja'at rusulu rabbina bil haqq, lallai yan aikin ubangijin mu sun zo da gaskiya. To anan ku duba da yace hal yanzuruna illa ta'wilahu, babu abinda suke saurare sai ta'wili, sai fassara. To ranar da fassara za ta zo sai ce ashe manzanni sun faɗi gaskiya, kenan abinda aka faɗan da ya tashi faruwa shi din ne ya faru ko kuwa wani ne? Shi din ne ya faru. Ashe ta'wili yakan dauki ma'anar haƙiƙanin abu. Ina fata an gane. Ka ce wa ɗanka, idan kai lattin zuwa makaranta zan yi maka duka, sai yayi lattin ko sai ka kama shi sai kai mishi duka, ka fassara mishi maganar da ka faɗi yanzu a aikace. Ina fata an gane. Sa'annan kuma yace wa qala ta'ala, Allah yace fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Idan kuka jayayya game da wani abu ko menene, sai ku mayar da wannan al'amari zuwa ga ainihin wato Allah da manzo Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama. In dai har kun yadda da Allah da ranar lahira, zalika khairun, mayar da wannan al'amari zuwa ga ainihin wato Allah da manzo Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama shine alheri. Wa ahsanu ta'wila, sannan kuma haka din shine kyakkyawar makoma. To anan ita wannan kalmar ta ta'wil da ta zo wa ahsanu ta'wila, shin tana nufin yin haka shine fassara mai kyau? In ka kawo shi a haka yayi, shine dama abinda Allah yake cewa idan rikici ya faru to wurin gano ma'anar wannan rikicin shine zuwa ga Allah da manzon Allah, sai aka faɗa maka haka, to shikenan da ya faru din kuwa sai ka koma zuwa ga Allah da manzon Allah, to ka bi fassarar maganar da aka ce maka kayi aiki da ita. In kuma ka dauka a bisa yadda ka ji na fassara da Hausa, anan ta'wil sai zama daga ala ya'ulu, ma'ana makoma, inda ake komawa, ai marji'i, wato Allah da manzon shi sune mafi kyawun makoma daga cikin makomai zuwa ga duk wani rikici da ya faru. Amma shi Ibn Taymiyyah ya kawo wannan ayar ne don ya fassara ma'anar ta'wili a yadda take zuwa a Qur'ani, da cewa abinda ake nufi da ta'wili shine abinda aka faɗa sai aka ganshi ya zo a bisa yadda aka faɗe shi, to ta'wili ya faru. Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama su kadai ne waɗanda ake jin shari'a daga wurin su. Idan rikici ya faru game da shari'ar, aka koma da wannan rikici zuwa ga Allah da manzon Allah, an bi fassarar waccan dokar da aka bayar na cewa su ne dama ake karban shari'a a wurin su. Ina fata an gane. Dan haka wannan fassarar bata saba waccan ta farko. Sai ya ce wa hadha ta'wil huwa alladhi la ya'lamuhu illa Allah. To irin wannan ta'wilin shine babu wanda ya san shi sai Allah. Wani irin ta'wilin? Gano haƙiƙanin ma'anar da ke cikin wannan abu. Zai fassara mana misali cewa za a ci abinci a aljanna, to sai ka yadda za a ci abinci a aljanna, to yaya ɗanɗanan abincin yake? To sai ka ce wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. To gano ɗanɗanan abincin da Allah ya ce za a ci, to ba wanda ya sani sai Allah. Amma ci fa, tunda aka ce ci, to ci sanannen abu ne, don haka mun yadda za a ci da baki, haƙora su tauna, yaya gardin mangwaron yake da zaƙinta ta aljanna? To wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Sai ka ɗauko ayar sai ka fassara ta a haka. Dan haka sai ya ce, yanzu kun ga Ibn Taymiyyah duk waɗancan maganganu da yake shimfiɗa yake ko? To to zai dawo ga asalin fa abin da muke magana akai shine me ayoyin da suka shafi sifofin Allah da hadisan da suka shafi sifofin Allah abinda Ibn Taymiyyah ke cewa in ka zo ka fassara su a bisa yadda suke amma gano hakikanin ma'anar fa ba dora maka ba ba dora kuma din mai saurare ba anan gano hakikanin yadda ma'anar take to sai a danganta ga Allah amma yadda da zahirin abun fa wannan wajibi ne Allah ya ce yana da hannu to yana da hannu Allah ya ce yana da kafa to yana da kafa Allah ya ce zai zo to zai zo sai ka tsaya a haka yaya hannun yake sai ka ce wannan kuma Allah ne kadai ya san shi yaya kafar take Allah ne kadai ya san ta yaya zuwan yake sai ka ce Allah ne kadai ya san yadda zuwan yake sai ya ce to tunda Allah ne kadai ya san yadda al'amarin yake me yasa ba za ka yi ta'awilin shi zuwa ga abin da kwakwalwarka za ta iya dauka ba sai ka ce saboda baka da wani dalili da zai kai ka zuwa ga ta'awilin sannan kuma baka da wani dalili da zai hana ka ka iya fahimtar hannu din hannu ake nufi ba wani dalili ina fata an gane dan haka sai ya ce fa ta'awilus sifat huwa alhaqiqatu allati faradallahu bi'ilmiha ta'awilin waɗannan sifofin to Allah ne kadai ya kadaitu da sanin su da aka ce Allah yana da fuska sai ka ce Allah yana da fuska to fassara yaya fuskar take to Allah ne kadai ya kadaitu sai ce wa huwal kayfu almajhulu alladhi qala fihi salaf kamalikin wa ghairihi alistiwa'u ma'lumun wal kayfu majhulun yace wannan ita ce kayfiyar da aka samu salaf kamar imam malik da wani shi sun ce ba a san ta ba da yake cewa alistiwa'u ma'lumun daidaituwar Allah a birbishan al'arshi wato a saman al'arshi sanannan abu ne amma yaya daidaituwar take yaya daidaituwar take to ita ce ba a sani ba amma dai in aka ce Allah ya daidaitu ba abu ne wanda zai gagare ka ka fahimta ba ko to ka fahimci yadda daidaituwa take eh to ka yadda da ita to amma yaya daidaituwar take sai ka fawwala al'amarin zuwa ga Allah dan haka sai yake cewa falistiwa'u ma'lumun yu'lamu ma'anahu wa tafsiruhu wa yutarjamu bi lughatin ukhra shi dai istiwa'i wato daidaituwa sanannan abu ne wanda an san ma'anar shi an san fassarar shi kuma ana iya fassara shi da wani ainihin yaran wa amma kayfiyatu zalika listiwa amma yadda wannan daidaituwa take fa huwa ta'awilu alladhi la ya'lamuhu illa Allah ta'ala shine ainihin wato fassarar da babu wanda ya santa sai Allah madaukakin sarki jama'a ina fatan ku natsu da kyau fa ku fahimta wannan shine asalin abin da ya hada salaf da mutaakhiruna a cikin babul asma'i was sifati jayayya shine su salaf sun yi imani a bar lafazi yadda yazo ya gudana a haka amma ma'anar da yake dauke da ita fa a fawwala ga Allah domin Allah bai bayyana ta ba su kuma salaf sai suka ce to tunda an khalaf su kuma sai suka ce to tunda fa har ba za a iya gano ma'anar ba to a dawo a fassara shi zuwa ga abin da za a iya gane ma'anar shi kenan wannan hukuncin nasu zai bayo akan cewa babu wani daga cikin halittu sai ya daidaitu da Allah a cikin masaniya dangane da sifofin Allah sannan zai zama mai tauhidi kenan Allah bai da damar ya kadaitu da wani ilimi na abin da ya shafi sifofin shi wanda yake wani bawa bai sani ba tunda aka ce Allah ya daidaitu sai ku ce eh Allah ya daidaitu sai su ce a ba za a ce ba dan me ba za a ce ba sai su ce saboda an an ce ya daidaitu ma'anar za ta bayi zuwa ga wata ma'ana wadda take da naƙasa sai a ce to cire naƙasar ka yadda da cewa Allah ya daidaitu kana mai kore naƙasa daga daidaituwar Allah ka ji wannan sai ya ce eh sai a ce to amma yaya daidaituwar take to wannan ka fawwala sanin ta zuwa ga Allah sai ce a yaddan me zan yi imani da abin da na kasa ganin mahiyar shi ko na kasa gane mahiyar shi sai a ce to yanzu ka ba mu labarin yadda cikin uwar hanjinka take sannan me yadda kana da uwar hanji ka ba mu labarin yadda hankalinka yake sannan me yadda kana da hankali yanzu babu dan adam da zai iya bayyana cewa ga inda hankalin shi yake in yace a cikin kai sai a ce kwakwalwa ce haka ne ko ba haka ba na'am yanzu kai Allah ramma ne mahaddacin alqur'ani eh da ya mana a wannan sashi ne na kwakwalwarka ka tara qur'ani izufi su cin akan ka haka ne ko ba haka ba don babu wani alarama da za a fashe kanshi ko jikin shi aje ya samu inda Qur'anin ya taru to tunda an kasa gano inda Qur'anin ya taru dan haka ƙarya kake baka haddace ba ashe akwai abubuwan da yake ka yarda da su a jimillance amma a tafsilance kai da kanka ba za ka iya bayani ba to me yake so da kai sai ka sallama to su sun ce san ba za su sallama ma ayoyi da hadisan sifat ba to amma wani abun mamaki sai su dawo su sallama wa malaman fiqh a babu gaira babu sabab imam malik sai magana ga hadisi ya saba wa maganar ko kuma magana imam malik ta saba wa hadisin sai a ce ka bar magana imam malik ka rike hadisi sai ya ce a'a shi ya gamsu da magana imam malik wanda bai san dalilin ta ba amma ba zai yadda da wannan magana ba wanda ga dalilin ta yanzu yana nuna maka shi dan ruko da dalili ne ko sai ya ce mishi to dan haka yanzu ka yadda cewa Allah madaukakin sarki na sauka karshen dare dan ga dalilin ta ita ko waccan magana da take cewa Allah baya sauka karshen dare baka da dalilin ta to watsar da ita to kun ga idda mutanen nan suka bata jama'a ababun fiqh sun yadda da su Imam Malik amma ababun aqida ba su yadda da su Imam Malik ba haka Ibn Ashir ko Ibn Abdul Wahid ya raba yake cewa a wajen aqida ka zama Ash'ari a wajen fiqh ka zama Maliki a wajen suluki kuma ka bi Junaidu mana a wajen aqida sai ka zama Ash'ari dan haka bangaren ka na aqida kai imani da abin da Ash'ari ya zo da shi a wajen mazhabi fiqh ibada kuma sai ka bi Maliki a wajen ainihin suluki kuma karbo zikirori da tarbiya da tsarkin zuciya sai ka bi Junaidu an raba gadan ka kashi uku kai musulmi amma annabi bai da raban ka sallallahu alaihi wa alihi sallam an raba wasu mutane waɗanda su ma basu san da kai ba to tambayar ita ce me yasa aka ce a wajen fiqh ka bi Imam Malik saboda Imam Malik ya iya fiqh to me yasa ba a ce a bi shi a wajen aqida ba bai da aqida mai kyau kenan idan bai da aqida mai kyau ba a buƙatar fiqhun shi kenan idan ko yana da aqida mai kyau yadda aka ce ka bi mazhabin shi na fiqh to me zai sa ba za a ce ka bi aqidar shi ba jama'a akwai aiki fa waɗannan mutane ƴan rudu ne gabaɗaya sun kawo rudani sun rikita al'amari wallahi alazim in baka natsu da kyau ba kai da kanka rudanin su sai ya sa ka rikice ka kasa gane kai ma ina ka dosa ni ƴan rudu ne ana zaune lafiya annabi ya karantar da musulmi alqur'ani da hadisi kowa yadda suka zo suka je suka dangwalo wannan falsafa suka zo suka kawo ta suka ce kuma ta hanyar ta wai za a taimakawa addinin musulunci dan haka duk suka rikirkita al'amarin musulmi suka maida musulmi suka watsar da nasoshin alqur'ani da sunna musulmi suka shiga daji na fagamniya da neman maganganu ta hanyar kafawa maganganun hujja ba tare da hujjojin sun zama dalilai ba sai dan gudu ya kare amma a da ba wani musulmi da ke da wata aqida sai abinda Allah ya ce sai abinda annabi ya ce dan haka ba su da matsala aqida amma ƴan baya sai suka kawo aqidoji masu dimbin yawa waɗanda kuma babu su a cikin alqur'ani babu su a cikin hadisi wato abinda ake cewa jama'a kenan ba za ka iya samun aqida ba sai abinda ya zo a qur'ani to su kuwa sun samu aqidan ne sannan suke neman qur'ani ya goyi bayan su abinda ba su iya samu wa kansu hujja ba fa sai su ce wannan ainihin wato abu ne wanda yake ma'qul hankali na iya dauka me yasa qur'ani bai zo da shi ba kenan yanzu qur'ani ya rage wasu abubuwa da hankali ka iya dauka wanda bai zo da su ba game da sanin Allah idan kuwa qur'ani ya rage to dan menene kuma za a ce hankalin wani ya cika kenan hankalin wanda bai gano ba kenan yanzu shi yana dauke da wata aqida na kasashiya a musulunci gaskiya mutanen nan ƴan rudu ne Allah ya raba mu da makircin su mallan yake cewa haka ne wa qad ruwiya an ibn abbas ko ma zakarahu abdur razzaq wa ghayruhu fi tafsirihim anhu annahu qala yace abdullahi dan abbas an ruwaito daga gare shi a cikin abubuwan da al-imam abdur razzaq ya fadi zuwa ga ibn abbas din da shi abdur razzaq da wani shi suka ruwaito kamar misali in ka duba tafsirin ibn abi hatim razi ko kuma ainihin tafsirin al-imam ibn jarir sai kaga cewa ibn abbas aka ruwaito yace tafsirul qur'ani ala arba'ati awjuhin qur'ani fassara shi nau'i guda hudu ce tafsirun ta'rifuhu al-arab min kalamiha akwai fassarar da dubba larabe daga cikin larabawa da yaji ya iya gane ma'anar don me don abu ne a zahiri kamar bahaushe ne a ce mishi musa ya cinye gyada yanzu me wace kalma bahaushe zai tafi nema a dictionary daga cikin waɗannan kalmomin wani tarkibi ne aka ce bahaushe ba zai iya ganewa ba to akwai hausar da zaran an yi ta bahaushe zai gane haka daga cikin ayoyin alqur'ani akwai janibin da an karanta ta'rifu al-arab min kalamiha larabawa sun san wannan a cikin maganganun za su iya ganewa wa tafsirul la yu'zaru ahadun bi jahalatihi sannan akwai fassarar da kuma ba za a baiwa kowa hamzari ba in ya jahilce shi duk wanda ya jahilci wannan fassarar ba shi da wani uzuri yanzu misali a zo a ce maka babanka ya rasu sai ka ce me ya fassara wannan baka gane fassarar wannan ba to ina za wace hausa za a ɗibo kuma ya maka fassara da ita a halin kai ba haushe ne yanzu duk mutumin da ya jahilci fassarar wannan za a ba shi uzuri ba za a ba shi uzuri ba wa tafsirun ya'lamuhu al-ulama'u akwai kuma nau'in tafsirin da sai malamai ne suka san shi larabawa ko an karanto ba za su iya ganewa ba gashi yaran su ne akwai ainihin wato tafsirin da yake malamai ne kadai suka sani da shi wanda ba malami ba in yace bai sani ba ba za a zarge shi ba don wannan ya kadaitu ga malamai ne kamar me kamar wasu mas'aloli da suka zo a cikin alqur'ani waɗanda da ka karanta abin da kake fahimta da ka je gaban malami sai ka ji malami ya ce maka ba haka ne ma'anar shi ba misalin yanzu kalmar zulmu wadda ta rikice wa sahabbai suka fahimce ta a bisa zahirin yadda suke ganin ta ita ce mai cuta su abin da suka fahimci zulmu shine cuta cuta kawai kaga wani da kuɗi ka kwace kaga wani da kaza ka buge shi kai kaza kai kaza cuta to da Allah madaukakin sarki ya amfani da wannan kalma sai suka bata ma'anar da suka sani ita ce mai zalunci cuta a ayar da Allah madaukakin sarki yake cewa alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtaduna wadanda suka yi imani basu hada zaluncin su da basu hada imanin su da wata cuta ba sai suka fahimci mutumin da ya musulunta bai taba cutar wani ko kwabo ba bai taba bugun wani ba bai taba zagin wani ba tun da ya musulunta bai taba cuta ba sai suka ce wa ayyuna lam yuzlim cikin mu wane ne bai taba zalunci ba da suka je sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce a'a ba wannan zaluncin ba sai ya ce ba ku ji maganar bawan Allah da Allah yake fadi ba yake cewa inna shirka la zulmun azim shirka ita ce zalunci mai girma yanzu kun ga wannan fassarar shirka fassarar zalunci da shirka babu wanda ya san shi sai ulama'u sai malamai sannan fakulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu min al-khaytil aswadi min al-fajr yanzu wanda ba malami ba zai iya gane wannan tarkibin da aka ce al-khaytu abinda ake nufi duhu na dare da kuma hasken al-fajr ba tare da cewa ga dilalatul iqtirani amma sai malami zai iya fahimta dan haka sahabi ne sai ya fahimci abin a bisa lughal arab ita ce sai je ya samu zare baki da farin zare sai ya hada ya kulla kansa a daki ya ci gaba da cin abinci yana jiran har gari ya waye ya iya gane wannan baki ne wannan fari ne shi da kansa da ya ga haka kuma sai ya fahimci fassarar shi ba ta daidai ba da ya zo wurin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya mamaki yace lalle matashin kanka yana da tsawo har ya iya danne duhun dare da hasken alfijir yace ai abin da ake nufi duhun dare da ainihin hasken alfijir su ne ake nufi yanzu anan yayi amfani da tafsirin ta'rifuhu al-arab ne a halin cewa wannan tafsiri ne wanda ya'lamuhu al-ulama'u ko kun fahimta to sannan sai malam yake cewa wa tafsirun la ya'lamuhu illa Allah akwai kuma tafsirin da babu wanda ya san shi sai Allah kamar misalin waɗannan al-huruful muqatta'a fi awaili ba'd as-suwar amina sad qaf nun alif lam ra misali waɗannan babu wanda zai iya fassara maka shi Allah ya saba anan shi manidda'a ilmuhu wanda bi yadda awai ya san ilimin da Allah ya kadaitu da shi fa huwa kadhibun maqaryaci ne haka ibnu abbas ya fadi sai malam ibnu taymiya yace wa hadha kama qala ta'ala to wannan fa kamar yadda Allah yake cewa fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin ainihin ran dan adam mumini bai san irin abubuwan da aka boye mishi ba waɗanda za su sanyaya mishi ido da zuciya jaza'an bima kanu ya'maluna, wannan irin adani da za a yi musu na abin da ke faranta musu zuciya za a yi musu haka ne dan ya zama ainihin sakamakon irin abubuwan alkhairai da suke aikatawa. Yanzu in kuka dubi wannan ayar tana bayyana cewa ƴan adam musulmi mu'minai da Allah ya tabbatar musu aljanna ko ba su san irin abubuwan da Allah ya adana musu wanda ke sanyaya musu zuciya da ido ba, amma suna da masaniyar cewa Allah ya tattala musu mai jin daɗi a aljanna. Amma yaya ma'anar jin daɗin yake? Baka san iyakacin shi ba. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, sannan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace yaqulu Allahu, Allah na cewa a'dattu li'ibadi as-salihina ma la aynun ra'at, na tattalawa bayina na gari abinda ido bai taba gani ba, wala udhunun sami'at, kunne bai taba jin labarin shi ba, wala khatara ala qalbi basharin, bai taba kyankyasuwa a zuciyar wani mutum ba ko kwaya daya. Wannan hadisi sahihi ne, Bukhari da Muslim ainihin suka ruwaito shi. Yanzu wannan yake nuna a cikin aljanna da muka yadda da ita gaskiya ce akwai abubuwan da ba za mu iya bayyana su ba, su suka fi yawa. Wannan dalili ne akan kenan sai mu ce to ashe aljannan ba ta daukan wannan ma'ana tunda mun kasa bayyana irin abubuwa. Misali, walahum fiha azwajun mutahhara wa hum fiha khaliduna, ƴan aljanna suna da mata waɗanda suke tsarkaka, yaya tsarkin nasu yake? Ba wanda zai iya bayanin yadda hakikanin tsarkin yake. To yanzu kenan tunda ka kasa bayyana hakikanin yadda tsarkin yake, ko kuma yaya kyawun su yake, yaya siffar dirin su take, yaya magana su take, tunda ka kasa bayyana mahiyar su kenan sai ka ce to wannan yana nuna ba tsarki bane, wani abu ake nufi? To abinda waɗannan ƴan ta'adda suke yi kenan, waɗanda Ibn Taymiyyah ya kira su al-munharifuna tun farko, ma'ana masu ta'addanci ga magana Allah madaukakin sarki, shine duk abinda ka kasa gano ma'anar shi sai ka ce to kawai wannan abin in ma a ƙaryata shi ko kuma a karkatar da ma'anar zuwa ga abin da za a iya ganowa. Jama'a mun fahimci wannan da kyau? To shi yasa ɗazu na muƙabalanci irin wannan tunanin da cewa kenan yanzu wanda yake da wannan tunanin aka tambaye shi yi mana bayani game da hankalinka a ina ike, yaya ike, yaya ƙarfin hankalinka yake da ƙarfin hankalin ƴan uwanka da abokan arziki. Akwai wani professor psychologist a cikin tunani da zai iya bamu bayani keke da keke game da hankalin kanshi? To in ya gaza sai mu ce to wannan dalili ne akan professor bai da hankali, ko kuma dole a yi ta'awilin hankalin professor akan cewa to hauka ne, tunda professor da kanshi ya kasa bayyana mana hankalin shi. To ta'awilin hankalin professor shine hauka, dan haka professor ya hauka ce tunda ya kasa bayani. Don su abin da suke cewa kenan fa dole ne ya zama kana iya bayani gamsashe akan siffa daga cikin siffofin Allah in ka ce ka yadda da ita a bisa yadda take. To in ko ba haka ba fa ka ƙaryata ta ko kai ta'awilinta, to ka ƙaryata ta ko kai ta'awilinta shine abin da bamu yadda da shi ba. Abin da muka yadda da shi shine ka yadda da wannan siffa a bisa hakikanin yadda ka ji ta. To amma yaya take kuma a hakikaninta? To fawwalawa al'amarin ga Allah. To wani lokacin sai ka ji sun dawo sun ce a to ai dama mu ma cewa muka ka fawwala ga Allah, sai mu ce a akwai bambanci tsakanin mu da ku, ku kun ce ne a kore wannan irin siffa da aka ce Allah na da ita kamar hannu, sai a ce an fawwala saninta ga Allah, mu kuma sai muka ce a tabbatar da ita ga Allah, sannan a fawwala sanin keke da keken kaifiyarta ga Allah. Dan haka akwai bambanci tsakanin mu da ku, mu mun yadda da abin asalin shi ba mu da shakka akai, ko kuma kun ƙaryata, ko kuma ku kuma kun yi ta'awili. Saboda haka ba irin mu ɗaya da su ba. Idan ta tirke sai su ce maka to a bar maganar. Dan me za a bar maganar? Ba za a batta ba, sai ka tsaya kai wa sauran jama'a masu saurare sharhi. Dan haka bar ku ji. Kun ga wannan al'amari na sunna a bisa manhajin salaf, ba ta buƙatar kasala, ba ta buƙatar tsoro, sannan dole ne ka zama kana da basira da iya zalaƙar da za ka bayyana asalin menene kake so ka bayyana. Idan ba haka ba sai zama kana dauke da gaskiya amma kana jin tsoron ka bayyana ta, kamar yadda yanzu da dama waɗanda suka san wannan aqida da manhaji suna nan zankama a ƙasar nan, zaka ji da sun ji kasar din mu za su ce gaskiya ne duk abubuwan da yake faɗi, kace to ala gafarta malan yaya ba za ku fito ku karfafa wannan gaskiya ba, sai ce wai 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 ba ka ji yadda yake shan zagi, wai zai iya da wannan zagin, shi kun ga matsoraci ne, wato ya manta yadda annabawa suka sadaukar da rayuwarsu da mutuncinsu da komai nasu domin su isar da wannan sakon, dan haka shi yanzu wato mutuncin shi ya fi karfin a zubar da shi a madadin ya bayyana, dan haka bayanin shari'a is not worthy bai kai matsayin mutuncin shi ba, dan haka ba zai iya sacrifice mutuncin shi akan haka ba, to wannan fa ba shiryayye bane batacce ne, kar ku ga wai ya gaskata abin da yaji ana fadi amma ya manta cewa in shi da irin shi sun fito sun goyi bayan abin, za a samu tarin wasu jama'a waɗanda za su shiryu, to yanzu yana da alhakin kanshi da alhakin waɗannan mutanen, sannan wani ya yadda bai da tsoron komai, amma matsalar ita ce menene zai kai ya komo shi abin da yake gani, wannan tsayawa yayi bayani za ta tabbatar da shi dan bangare kaza ne, shi ko abin da yake so so yake kowanne musulmi ya karbe shi a matsayin shi nashi ne, to kuma wannan ba za ta taba yiwa ba, ko da mu dinnan da ke cewa mu fa ba kungiya kaza muke ba, mu ba wato a wurin mu ne mu muka yadda cewa mu ba yan kungiya kaza bane, amma a wurin wasu mu sun kungiyartar da mu ko mun ki ko mun so, kawai bambancin mu da suwana shine su suwana sun yadda su ƴan kungiyar ne kuma an karbe su a su ƴan kungiya ne kaza, mu kuma mu ba mu yadda mu ƴan wata kungiya bane, amma tarihin masu kallon mu da bayanan su sun sannafa mu ma wata kungiya ce mai zaman kanta, kenan a daidai lokacin da kai kake kokarin kowa ya yadda da kai zaka waye gari, kuma duk waɗanda kake so su yadda da kai ba za su yadda da kai ba, domin za a kai wata matsaya wanda za a samu kai din nan kana tsaka mai wuyar, ga wani can wanda ke karo da wancan, ga wani can wanda ke karo da wancan, su uku a lokaci guda ka haɗu da su babu yadda za ka iya gamsar da guda ɗaya, ko a lokacin duk wanda ka karkata gare shi sauran kuma za su ce ai dama mun gaya muku munafiki ne, dan haka me yasa tun farko ba za ka bayyana matsayinka ba, to wannan da'awar jama'a bata gaji abin da wasu da yawa suke tunanin wai za su suturta kansu yanzu da sunan alqur'ani da sunna ko da sunan musulunci ba, ba tare da sun faɗi wasu aqaid waɗanda bayyana waɗannan aqaid na sannafa su zuwa ga wani nahiya ko wata al'umma ko wata aqida, wai suna kyamar haka. Na'am, Ibn Taymiyyah yana faɗi cikin majmu'atul fatawa al-kubra yana cewa ba aibi bane mutum ya danganta kanshi zuwa ga ainihin salaf, ba aibi bane ka ce ni salafi ne, ba aibi bane, domin matsala ita ce idan salafiyanci aibi ne dan me zaka bi shi kuma ka ki yadda a danganta ka gare shi, ku kun fahimta jama'a? Yanzu misali akwai wasu kabilu dewa da aka zo garin nan aka haife su ba Hausawa bane, amma sai suna suturta kansu a cikin Hausawa, idan har kai ka yadda kai dan wannan yaren ne dan me kuma kake suturta kanka a cikin wani yare wanda ba naka ba, me yasa kake kyamar wancan ainihin yaren? Dan haka ku kiyaye jama'a, yana daga cikin kuskure babba, wasu a yau wai suna ganin yo in muka ci gaba da yadda cewa mu salaf ne, mu atba'us salaf ne, to ai mu ma mun bayyana a wasu ƴan kungiya kenan, a'a sai a bayyana anan, ana bayyana manhajiyya ne wajen bin alqur'ani da hadisi, salaf su suke bin alqur'ani da hadisi lafiya kalau sau da kafa, sai aka samu wasu mutane sai suka taso suka ce gaskiya ne bin alqur'ani sau da kafa da salaf suke daidai ne, amma kuma ai a takura suka rayu, dan sun rayu ne basu san ma'anonin alqur'anin da hadisin ba, dan haka mu sai mun bincika duk wata aya sai mun gano ma'anarta, ko da tsaya ko da arziki ko da karfi ko da yaji ko ana tsaye ko ana zaune, to garin gano ma'anar kowace aya da tsaya ko da arziki sai ya kai su zuwa ga samar da wasu aqidoji waɗanda sai aka waye gari sai aka ce to ai kuma salaf ba haka suke ba, sai suka ce mun yadda salaf ba haka suke ba, hanyar da suka bi tafi zaman lafiya sai dai akwai kunci, hanyar da mu kuma muke bi hanya ce wadda take akwai bayanai ko da yake tana dauke da rudani, amma kuma gurgurdan ilimin mu zai iya tsare mu daga wannan rudanin. Mun yi waɗannan karatuttukan a baya. Na'am, to yanzu kenan ashe lokacin da kazo kana cewa kai salafi ne, me kake cewa ban shiga cikin rudanin ku ba, ina cikin waɗancan da suka bi alqur'ani salin alin. Ya sha bamban kenan da kace kai dan kungiyar fitiyanu ne, ko kai dan kungiyar jama'atu nasarar islam ne, ko ansaruddin ne, ko kace kai dan kungiyar izala ne, ko makamantan haka. Domin waɗannan movement ne, waɗannan wasu tafiyoyi ne akan a cimma wata manufa, ko ta addini, ko ta siyasa, ko ta rayuwa, ko makamantan haka. Dan haka sai ka samu duk waɗannan kungiyoyin da na faɗi su kuma ba shi daga cikin muhimman su karkata zuwa ga manhajin salaf ko ba manhajin salaf din ba. Abinda suke kokari shine suna da wasu tsare-tsare waɗanda suke son su cimma. In har suka cimma wannan shikenan, shine kullu hizbin bima ladaihim farihuna. To a ƙarƙashin haka kuma suna cikin tafiyar da wani zai zo musu da wata manufa fa sai kawar da su daga abin da suka taso. Amma ƙarya kake kace ka kawar da salaf ko salafi daga wannan manufar tashi, baya kawwa, baya kawwa. In har kaga ka ce wai wannan salafi ne da ya da ya zama kaza, a'a dama ba salafi bane. Amma duk wani mai bin wata kungiya kana iya kawar da shi daga tunanin wannan kungiyar zuwa ga wani tunani wanda ke karo da wannan ainihin kungiya, ko kuma wani tunani ƙari akan abin da yake akai a ƙarƙashin wannan jama'a. Ba aibi bane ka danganta kanka zuwa ga salaf, kuma ba aibi bane ka danganta kanka ka ce as-salafi. Innama sharafi ne ma, daraja ce kuma ɗaukaka ce. Domin idan Allah bai shiryar da kai zuwa ga fahimta da bin tafarkin su ba, babu yadda za a yi ka danganta kanka ainihin zuwa gare su. Allah madaukakin sarki ya taimaka. To sai malam yake cewa wa kadhalika ilmu sa'ati wa nahwi zalika, hakanan ilimin sanin tashin alkiyama da makamantan su. Da Allah madaukakin sarki ya bada labarin cewa kiyama za ta tashi, shin gaskiya ne za ta tashi ko ba za ta tashi ba? Duniya za ta tashi, gaskiya ne ko ba gaskiya ba? Gaskiya ne. To amma in ta zo tashi, yaya al'amarin zai kasance? Ba za ka iya bayyana ba ko? Sai ka ce to ka yadda duniya za ta tashi, amma yaya al'amarin zai faru? Ba wanda ya san wannan sai Allah. Sai malam yace fa hadha min at-ta'wil alladhi la ya'lamuhu illa Allah, wannan na daga cikin fassarar da babu wanda ya santa sai Allah. Wa in kunna nafhamu ma'ani ma khutibna bihi, ko da yake muna iya fahimtar ma'anonin abubuwan da akai magana, akai mana magana da su. Misali da aka ce idza zulzilatil ardu zilzalaha, zilzalaha, idan aka girgiza ƙasa matukar girgizawa. Da aka ce ainihin idza sama'un shaqqat, idan sama ta tsage. Idza sama'un fatarat, idan sama ta daddare. Yanzu duk muna iya fahimtar ma'anonin waɗannan abubuwan, amma mu tattara mu bayyana haƙiƙanin yadda abin zai faru fa, babu wanda ya san wannan sai Allah. Wa nafhamu min al-kalami ma qasidna ifhamuhu minna, ifhamu ko ifhamuna iyahu, kuma muna iya fahimtar maganar da aka nufi mu fahimce ta mu din, muna iya fahimta, amma haƙiƙanin menene zai faru a wannan fahimta ba za mu iya bayyana ba. Misali da aka ce yawma yatazakkaru al-insanu yaqulu menene farko-farkon ayoyin inda Allah madaukakin sarki ke cewa waji'a yawma idhin bi jahannam, yawma idhin yatazakkaru al-insanu wa anna lahu adh-dhikra, a wannan rana za a zo da wutar jahannama, a wannan rana za a zo mala'iku za zo sahu-sahu, a wannan rana Allah madaukakin sarki zai zo. A daidai wannan lokacin ne dan adam ko mutum zai yi tunani, sai Allah ya ce kai cu ina kuma tunani. To yanzu waɗannan maganganun da aka faɗi waye ba zai fahimce su ba? Kowa ya fahimci ranar alkiyama Allah zai zo, kowa ya fahimci za a zo da wutar jahannama, kowa ya fahimci cewa dan adam zai yi nadama a wannan lokaci. Amma yaya al'amarin zuwan Allah zai kasance? Yaya wutar jahannaman take? Yaya a wani hali yaya al'amarin mutum yake? Duk ka iya fahimta abubuwan da aka faɗa maka, to yi mana sharhi da bayanin keke da keken yadda abin zai faru, sai ka ce ba za ka iya ba. Misali jama'a, sai a ce gobe akwai convocation, akwai biki na yaya ɗalibai a nan, akwai ɗalibin da ke cikin jami'a wanda ba zai fahimci wannan magana ba, kowa ya fahimci me ake nufi. Sai a ce to ka fahimta, ka fahimta, ka bayyana mana yadda abin zai faru keke da keke. zai iya bayani Allah ne kadai ya san me zai faru to shikenan sai ya ce ai gaskiya ba zan iya bayani ba a ce ba za ka iya bayani ba ya ce kwarai ya ce saboda dai in aka ce convocation na san bikin yaya dalibai ne amma me zai faru a wurin waye zafin rana zai buge shi ya suma wane ne zai ci alal aurin cikin sharude da gudawa a filin convocation duk sai kun zaka iya bayanan waɗannan keke da keke sannan sai ka ce ba za ka iya ba sai a ce to tunda haka ne ashe baka fahimta ba ka fahimta abin dama da ake so ka fahimta gobe akwai bikin yayi dalibai amma yaya keke da keken bikin zai faru har shi vice chancellor din har shi wanda zai karbi prize na first class wane ne babu wanda zai iya bayyana yadda abin zai faru amma to rashin iya bayyanawan zai zama dalilin ƙaryatawa ko kuma a ce to ba convocation bane ana nufin korar dalibai ne ko kun fahimta jama'a wato fa wannan ita ce jinayar da suke ne muku misali da wake in yadda rayuwa take ne jinayar da suke wannan so shi kenan duk abin da na kasa fahimta in ƙaryata ko kuma in dauki wata ma'anar in bashi Allah madaukakin sarki ya kiyaye to sai ainihin malam yace kama kala ta'ala kama yadda Allah madaukakin sarki yace afala yatadabbaruna alquran yanzu nan ba sa lura da alqurani ne am ala qulubin aqfaluha ko kuwa zukatan su ne ainihin wato aka rufe su wa kala ta'ala Allah madaukakin sarki yace afalam yadabbaru alqaula shin ba sa lura da maganganun da Allah madaukakin sarki yake ne malai yace fa amara bi tadabburi alqurani kullihi kaga sai Allah madaukakin sarki ya umarni da lura da alqurani gaba ɗayan shi la bi tadabburi ba'dhihi ba wai lura da wani bangare nashi ba to na daga cikin lura ita ce me ka fahimci abin da ake so ka fahimta in ka samar da wannan bukata ta biya to amma shi abin da ka fahimta yaya zai faru to wannan ba a lazimta maka cewa sai ka san shi ba saboda wannan wani abu ne wanda Allah kadai ya san yadda yake mace ce sai ta dauki ciki aka je likita ya gwada tabbas tana da ciki wata biyar to shikenan sai aka zo aka ce to yanzu abinda ake so lallai kina da ciki eh ki bayyana mana yaya cikin nan naki yake wannan yarinya baka ce za ta zama ko fara ce wannan yaro limami zai zama ko kuwa commissioner muna son ki bayyana mana komai da komai dan mu zo mu yadda cewa da gaske zaki haihu in ba haka ba san ba za mu yadda ba kina da ciki me kake tunani zai zama ansar ta zata ce bata sani ba zata iya bada bayanai akan dan ba da tace ba zata iya ba sai a ce to dan haka baki da ciki wannan ita ce hasilin kissar da su Sa'idu Hawa da sauransu suka bayar da labarin ta a cikin littafin shi Allahu Jalla Jalaluhu da makamantansu cewa lokacin da gurguzo ya danno ainihin kasar Rasha ma'ana aqidar cewa babu Allah babu kaza wannan aqidoji na falsafa ne aka mayar da su suka zama official aqidoji wato gwamnati ta yarda da su aka koma ana yaki da musulmi ana yaki da kristoci da duk wanda ma ya yarda cewa akwai Allah me ya faru aka ce makarantar primary ce aka je aka samu yaran primary ɗan aji shida daga ciki akwai yayan musulmi aka yi kokarin kakaba musu aqidar cewa babu Allah me dalilin babu Allah domin an kasa gano shi bil hissi wal mahsusat senses idanuwa har yau ba su taba ganin Allah ba zukata sun kasa tunanin yadda yake hannu ya kasa kaiwa ya tabo shi to yaya za a yi a iya gane cewa akwai shi wannan ainihin malami ya zo musu da irin wannan philosophical theory ya approaching ya tinkare su da shi cewa tunda dai an kasa ganin Allah to babu shi an kasa jin shi an kasa abin aka ce sai wani yaro ya mike yace na'am kowa ya ji abin da malam ya faɗi ba a iya ganin Allah gaskiya ne ba a iya jin shi ba a iya taba shi ba a iya sansana shi ba a iya tunano shi dalilin wannan ya zama dalilin da ke daure gindin a ce babu shi yara suka ce haka malam yace yace to yana da tambaya dangane da malam amma tambayar yana fuskantar da ita ne zuwa ga dalibai shin malam ana iya ganin dasta malam yace eh yara ma suka ce eh wato akwai dasta kenan ana iya ganin allo blackboard eh akwai shi ana iya taba shi akwai shi yanzu malam yaro ya biyo theory da philosophy na malamin shi kenan to amma yanzu ana iya ganin idon malam eh malam yana da ido ana iya ganin kunne da hancin malam eh goshin malam duk ya siffanta eh malam yana da ido malam yana da kunne malam yana da goshi malam yana da hanci gaskiya ne aka ce eh ana ta girgiza kai ma'ana yaro ya kama hanya sai ce to amma ana iya ganin hankalin malam aka ce a'a sai ce to lalle tunda ba iya ganin hankalin malam dalili ne dake nuna malam bai da hankali to yanzu wannan irin abun haka ya kamata fa to duk wannan tunanin fa tunani ne na falsafa to su ne suka dawo mana da shi musulunci cewa duk abin da wata gaba daga cikin gabobin ka ta kasa idrakin shi to shikenan kai inkarin shi ko kai ta'awilin shi dan haka yanzu nan da nake fuskanta ina zaune a Zaria ne ina fuskanta arewa ne arewa din nan da nake fuskanta gaba na nan akwai huntuwa akwai Katsina akwai Zamfara akwai Sokoto akwai Kebbi zuwa ƙarshen Najeriya kenan ga idan nawa na daga shi amma kuma bana hangen su wannan dalili ne akan bani da ido kenan fasara ta farko kenan inkarin ido tunda ido ya kasa gano abin da ke gaban shi in ba haka fato wannan dalili ne akan ga abin da ka kasa fahimtar shi to kai inkarin shi ko kai ta'awilin shi mu kuma abin da muke cewa duk abin da Allah ya faɗa ka kasa fahimtar haƙiƙanin shi to kai imani da shi ka fawwala wa Allah haƙiƙanin nashi dan haka jama'a ba aqidar mu ɗaya da mutanen nan ba dan haka an ce eh sun yi imani da Allah mu ma mun yi imani da Allah sai ce a'a Allah da muka yarda da shi ba shine suka yarda da shi ba wato jama'a babin aqida fa babu kara kokanin ubanka ne ba za ka yi kara ba kai ko malamin ka ne ya bata babu kara dan mutane sun kasa fahimtar ba a kara dangane da janibin Allah madaukakin sarki domin an tafi wuta an tafi lahira Allah ba zai kara cewa to tunda aqidar kanin ubanka ka bi ka yi biyayya da haka kai an yafe maka ka tafi aljanna shi kuma ya tafi wuta ba wuta Allah zai kurguma ku gaba ɗaya dan duk a matsayin kafirai kuke saboda haka ya kamata jama'a su tsaya su fahimci waɗannan abubuwan da kyau sai malam yace wa qala abu abdurrahman as-sulami haddathana alladhina kanu yuqri'unana al-qur'ana malaman mu dake karantar da mu al-qur'ani suka ba mu labari suwa ne ne malaman namu sai badali kenan madadin yace haddathana usman ibn affan wa abdullah ibn mas'ud wa ghayruhuma sai yace haddathana alladhina kanu yuqri'unana al-qur'ana wadanda ke karantar da mu al-qur'ani su usman ibn affan da abdullah dan mas'ud da wadansu su suka ba mu labari annahum su sahabbai kanu idza ta'allamu minan nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama 10 ayatin idan suka koyi ayoyi 10 daga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama lam yatajawazuha ba sa ketare su hatta yata'allamu ma fiha min al-ilm wal amal har sai sun koyi ilimin dake ciki da kuma aikin dake ciki kalu dan haka su sahabbai sai suka ce fata'allamna al-qur'ana sai muka koyi al-qur'ani a lokaci guda wal ilma da ilimi wal amala jami'an da kuma aiki da shi gaba daya dan haka sahabbai ba sa sauke al-qur'ani a shekara 2 duk wannan sauka da kuke zuku kuke sai ba kun yi istighfari ku karbe kudin yara a tara a sai zoko a tara mutane ayi ƙarya a cewa ne ya sauka qur'ani har rufa kuka biya mai kawai kun yaudare shi ba ku karantar da shi al-qur'ani ala hadhihi al-manhajiyya as-salafiyya ba dan haka da ku da daliban ku duk mubtadi'una ne abinda ya kamata kowa ya gane shine duk abinda ya saba manhajin salaf a cikin addini da manhajiya shi ake kira bid'a ba wai abinda ahlus sunna yayi shine sunna ba abinda dan bid'a yayi shine bid'a a'a akan samu tsautsayi ahlus sunna yayi bid'a dan bid'a kuma yayi sunna a wani lokacin ba ana samun haka ba ana samun haka tsautsayi kan faru haka ya kamata ku gane jama'a ina son ku tsaya ku fahimci wannan maganar sahabbai suka ce sai suka koyi alqur'ani qira'a shi kenan suka koyi haddashi suka koyi ilimin dake ciki kuma suka koyi aiki dan haka ibnu mas'ud yake cewa la yakun hammu ahadukum akhir as-sura kada tunanin daya daga cikin ku ya zama ƙarshen sura kullun akai magana yace yanzu saura aya nawa mu sauka yanzu saura juz'i nawa mu sauka yanzu asurori nawa suka rage mu sauka abinda ake so shine
in kuka zaunar da mutane kuna koya musu alqur'ani abi a hankali su fahimci menene alqur'ani dan haka sai ku ga an dade amma kuma randa daya daga cikin su ya bayyana amalan ya bayyana amalan amma yanzu ka dubi irin wannan ƙwaya-ƙwaya da muke jama fiye da shekara 15 da ta wuce fa wasu suka kauce wa makarantar nan ta mu suka ce to wai ana ta karatu su har yanzu ba su zama malamai ba ai ba wanda ma ya zama malami har shi ma mai karantawa duk daliban ilimi ne amma ai ana cikin tafiyar ne ko ana cikin tafiyar ne abinda zaka iya saya ce wana eh rike mana yara ka zaka karantar da su to wai a shi abin da yake kokari ya kosa ne shi ma ya bayyana bayyana ta Allah ce amma daga cikin matakan da ake bi na bayyana din ka bari ka gama samun abin da ake bayyana da shi mana ka je an dauke ka a department kana 100 levels an waye gari akwai professors da doctors da wane ne a department din kana nan sai ka gama da first class sai aka ce an dauke ka ka zama graduate assistant kana nan kana karantawa sai kuma ka fara kunkuni cewa yaya ba adalci tsakanin malaman department din nan wai kai malami ne a gaban professor wani ko kun fahimta jama'a mana an baka ka rike 100 level da 200 level sannan za a exams za a ce je ka zama kana kula da su haka ne ko ba haka ba tafiya na nan ka gama masters tafiya tana nan ka gama phd lokacin professor ka ya rasu ko ya yi retire kana nan gurgurda yadda kake ayyuka na researches da publications da articles wata ran kai ma sai a ce professor ne to amma matsalar ita ce wallahi gaggawa ita take damun mutane gaggawa ita take damun mutane ina fata an gane kuma wai mutane abin da suke gani malanta wato wasu mayaudaran malamai aka samu a kasar nan da mutun ya je wai yayi karatu a wurin su wata guda shikenan wai sai su ce shikenan in za a je wa'azin kasa kai ma ka zama malami miƙe abin da ake ka je ka samu wata aya kai nazari in ka je shikenan ai ta janta ana reverse ana dawowa kana dan shigo da abubuwan siyasa da abubuwa ana kabbara shikenan sai a ce lokaci yayi shikenan kai ma ka bayyana an yaudare ka in aka ce tashi ka karantar da ilimin usulul tafsir ka iya baka iya ba ka iya mursala baka iya ba ka iya jarhu ta'dil baka iya ba ka iya tahqiqi baka iya ba ka iya lugal arabiya baka iya ba duk waɗannan abubuwan baka iya ba sun yaudare ka kuma ka hau drone kasa ka zama malami ranar da ka je ka dawo daga wa'azin kasar ka zo sai ka samu wani angoku ya zo yana karantar jarhu ta'dil sai ka ce wannan ilimin yahudawa ne dan din ba haka kai ba zaka zauna lafiya ba shine ilimin yahudawa adab ne aka zo ana sai da littafin adaba angonmu da dadewa jama'a wajen shekara 20 da ta wuce sai adab sai wasu yara sai suka je suka siya sai kai malamin islamiyan su da ya duba ya duba ya duba ya duba sai ya ce wannan littafin ne yahuda ne duk yaron da na ga ya sake siyo shi sai na yi mishi kaza 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 ran nan sai lallabo ya zo ya same ni ya ce wallahi wani mutum ne yake kawo wani littafi gaba ɗaya ni littafin ma ban san me yake magana ba nace amma ai na ji ka ce na yahudawa ne yace to ai yahudawa ne ke rubuta littafin da ba a gane ma'anar su yanzu shikenan ka je ka dauki littafin chemistry ka kasa fahimtar shi kenan ya zama na yahudawa to yanzu ka dauki littafin tajwidi ka kasa fahimtar shi ya zama na yahudawa wato malamai a kasar Hausa suna da wata mugunta wadda dan fodio yayi dilin da su a cikin ainihin wani littafi nashi da ya rubuta yayin littafin yana yawaita magangana maganganu akan ulama usui tare da cewa mafi yawancin littafin dan fodio yana magana ne dangane da ulama usui amma wannan littafin ya kasafta sunan shi ya kasa halartuwa gare ni yana daga cikin littafin da na hakaka ne yana daga cikin ainihin abubuwan da ya bada karfi akai ya kasafta littafin kamar nau'i 8 yana yawan magana dangane da ulama usui ulama usui haka al-imamu ibnu abdullah ibnu abwane ne mubarak yake cewa wa hal afsada ad-dina illa al-muluku wa ulama usuin wa ruhbanuha yace mutane uku sune suka yi wa addinin musulunci taron Hassan da Husaini da Gambo suka yi mishi duka yawaye gari ya galabaita sai keke da keken wurare ne kadai ake jin labarin shi yace na farko illa al-muluku muluku anan sune can da Allah yake fadi da yake cewa innal muluka idza dakhalu qaryatan sune sarakunan gargajiya sarakunan gargajiya sune suka ainihin ba da gudunmawa mafi girma wajen kashe addinin musulunci domin in ba su kashe addinin musulunci ba gargajiya ba za ta yadu ba idan gargajiya na nan, musulunci na nan, ana nan musulunci zai kashe ta, dan haka sai sun ga bayan addinin musulunci. Sannan sai ce wa ulama usu'in, da miyagun malamai waɗanda su kuma abin da ya dame su shine addinin musulunci tsani ne zuwa ga su kai ga huzuzud dunya, talauci ne da fatara ya kai wasu zuwa ga karatun arabiya da addinin musulunci. Sai suka waye gari abin da suke so shine yaushe za su kai su samu kaza, su samu kaza. Jama'a, anan ne nake muku magana makon da ya wuce ko kuma a wasu karatuttuka ne nake cewa malami in dai malami ne na sunna yana cikin talauci da wahala da fatara yana yin musuluncin haka, ran da ya samu wadata to ya kamata ya ƙara ƙwazo ne game da yada musulunci, amma ran da duk aka samu ya samu wadata ya daina taimakawa musulunci dama zindiki ne, talauci ne ya kawo shi zuwa ga addinin dama. Ba haka ba, ran da duk ya rage ƙwazon shi ma kai, ba haka ba, ran da duk ya tsaida ƙwazon shi ma na yada musulunci ga irin mustawar da yake a lokacin talauci, dalili ne akan cewa dama dan duniya ne. Ina fata an gane, domin ƴan duniya suna neman duniya ne don duniya, annabawa da salihai suna neman duniya ne don su taka ta ta zama tsani zuwa ga lahira. Allah ya ce wabtaghi fi ma ataka Allahu ad-daral akhira, abinda Allah ya baka a nan duniya ka nemi gidan lahira. Sai Allah ya ce wala tansa nasibaka min ad-dunya, amma ka kamanta dai kana da rabanka a nan duniya. Amma wa ahsin kama ahsana Allahu ilayka, ka kyautata wa Allah kama yadda Allah ya kyautata maka. Baka kyautata wa Allah ba idan Allah ya ɗibi dukiyar shi ya baka, kai ne kake cewa a fitar da zakka, amma baka fitar da zakka ba. Baka kyautata wa Allah ban Allah ya ɗibi dukiyar shi ya baka, kai kake cewa a taimaki addini, amma baka taimaki addini ba. Dalibin malaman ƙasar mu yanzu fitinar da suka saka matasan mu a ciki shine kowane malami ya samu kuɗi, abin da yake so shine ya gyara rayuwar shi, kawai ya waye gari ya zama alhajin birni. To duk wani matashi yanzu ya taso dan islamiya shi ma sai kaga Allah Allah da yake yayi marmaza shi ma ya zama connected, ya samu kaiwa ga inda suka kai shi ma ya wawuro raban shi. Sai kaga malami ne silin din masallacin shi yana zazzagowa, ya ji ya karbo miliyan 50 ko miliyan 100 a wurin ƴan siyasa da sunan shi malami ne na kungiya kaza na addini kaza, zai zo ya raba musu ayi hidima addini don su jama'a su goyi bayan wannan mai siyasa. Ina son ku gane ba saboda Allah ƴan siyasa ke bayo irin waɗannan malaman kuɗi ba, suna ba su ne don sun ga suna iya tara mutane 10,000 a gaban su. Abin da suke nufi ku je ku yi wa mutanen nan abin da gobe in kuka fito kuka ce a zabe mu za a zabe mu. To me kamata, da sai a zo a rushe masallacin nan da filin din shi ya zazzago, sai a gina haɗaɗɗen masallaci da makaranta, a dubi waɗanda suke buƙatar jali a ba su abu, dubi waɗanda wahalhalun rayuwa, rashin lafiya, matsaloli kaza, duk in aka gama sai a ce to za a kira wa'azin ƙasa baki ɗaya, za a kira wa'azin ƙaddamarwa, wa'azin buɗewa, sai a ce kun ga wane gashi nan a zaune, to shi ne ba mu miliyan 50 muka zo muka yi muku wannan aikin. Nan da baɗin aka zo aka ce to jama'a kun ga mutumin nan kun tuna shi, suka ce eh waye shi, kafin su ce ɗan siyasa ne sai sun ce wanda ya gina masallacin nan, haka ne ko ba haka ba? Sai a ce to ya fito takara shi ne namu, tun daga nan ya ci, haka ne ko ba haka ba? To amma me yake faruwa in aka ba su kuɗin sai kowa ya je sai ya ɓoye ya je sai gidaje inda baya so a gane abin da suke fa kenan. Yadda waɗannan ƴan siyasan ke shigowa cikin anguwanni irin waɗannan asace su sai gidaje ba su so a gane, haka malamai su ma za su shigo sai gidaje ba su so a gane, sun ɓadda sawu sun baro garurukansu, suna can mutanen ƙungiyoyin suna jin haushinsu, ana fama da microphone ana wa'azi yana ɗaukewa, ranar ED generator ya ɗauke, duk kuɗaɗen nan baki ɗaya da aka ba su sun canye su. Don haka in suka zo suka ce to jama'a musulmi abin da yadda muke gani ya kamata a goyi bayan wani, sai ne tashi ce ƙarya kake, a ƙaryata shi a dakai ranar zaɓe a yagari gashi. Me yasa? Saboda ya ci amana. Ina fatan kun fahimta. To me yasa na kawo muku wannan labarin? Ba labarin ne makasudin ba, labarin shi ne kai da kake cewa a miƙe a nemi sadakar naira 300 za a canza gulab ɗin masallaci, sai aka baka miliyan 300 aka ce ka raba, me ya kamata? Sai ka gina masallacin, to sai ka koma sai kai hijacking ɗinsu, kana ta siyan gidaje kana ɓoyewa, kana siyan shaguna kana adanawa, kana siyan kaza kana zuba ƴan haya. Shikenan yanzu kenan kun san damage da nake cewa a nemi matasan mu. to duk matasan nan su ma tunanin su shine ni ma bari in marmaza in bayyana dan yan siyasan nan su gane influence dina ni ma in samu kudi in rinka yin irin wannan dan haka sai kaga ustazu ne amma ya daina sanya riga ustazai yanzu sai yana dibo kapta kapta riguna irin na waɗannan yan siyasa da sarakuna yana sawa wai me yasa wai shi ma yanzu yana so ya shiga cikin su ne dan a rinka girmama shi na rantse da Allah sai da wani director ne a wata gidan gwamnati a lokacin yanzu sarki ne mai martaba ta daya a kasar shi yace muna diban kudi muna ba su wani domin su ne suka ce mana suna da'awa ta sunna amma sai zama suna gogoriyo da mu irin takalmin da muka sa shi suke sawa irin hular da muka sa irin ta suke sawa yace shi ne muka daina taimaka musu wato su din ne suka kawo min kuka na je wa'azi cewa wani da yana taimaka mana amma daga baya dip ya daina taimakawa har muka takura sai mun je mun fada amma ba zai taimaka ba shine naje na same shi na san kana taimakawa kuma suna fada mini amma yanzu sun ce ka daina taimakon su ni kuma na san yanzu ne ma ka ƙara samun wadata da daukaka fiye da da yace gaskiya ne yace mu muna ba su kuɗi ne domin duk matsalolin masallacin nan mu ga cewa sun yi maganin su sai suka fahimci wai muna ba su ne dan su rinka sa riguna irin namu muna ba su ne dan su sa takalma irin namu to dan haka muka ce bari mu daina ba su su je su nema dan haka sai su gogoriyo da mu akan abin da mu ma mun nema ne su ma sun nema ne amma mu mun dauka su wakilan Allah ne a cikin mu dan haka in mun ba su su gyara masallaci sannan kuma rayuwar su ta tafi daidai da mustawar da ta dace su tafi wallahi barin ga muku jama'a kowanne tsuntsufa kukan gidan su yake yi duk tsuntsun da ya sake zakara in yi kukan cilukowa to wallahi sarkin daji ya harbe shi maharbi ya harbe shi haka ne ko ba haka ba zakara ya sake kukan cilukowa za a harbe shi za a harbe shi ko na tsuntsu ya tsaya kukan gidan su shine gaskiya Allah madaukakin sarki ya taimake mu to shine sai malam yake cewa wa qala mujahidun babban malami mujahid shine muka ji tarihin shi a karatun da ya gabata yace arattul mushaf ala ibn abbas na sauke qur'ani ga ibn abbas min fatihatihi ila khatimatihi tun daga farkon shi har karshen shi aqifu inda kulli ayatin as'aluhu anha ina tsaida ibn abbas a wurin kowace aya ina tambaye shi kun ji wannan maman hajiya ce ta salaf imma shi malamin kai zauna duk ayar sai ya fitar maka da hukunce hukuncenta sannan ka ji sahabbai suka ce aya 10 za a diban musu ba za a ketare ta ba sai an iya karatun ta sai an yi kaza sai an yi kaza wannan kuma yace duk inda aya take sai shi ya tsaida malamin nashi ya mishi bayani wa qala ash-sha'bi al-imam al-allamatu ash-sha'bi to wannan magana ta ibnu ta al-imam mujahid ba ta nan malai yake cewa al-imam abu nu'aymi shi ya fitar da ita a cikin littafin hilyatul awliya da zahabi a cikin littafin sirru alamin nubala hakanan al-imam ibn kathir ya kawo ta a cikin tafsirin shi sai yace wa qala ash-sha'bi al-imam ash-sha'bi yace mabtada ahadun bid'atan illa wa fi kitabillahi bayanuha babu wata bid'a da wani ya kirkiro sai da ya zama a cikin littafin Allah akwai bayani akan ta to wannan maganar tana daukan abubuwa guda biyu amma daya maganar ita ce rajiha daya marjuhiya ce duk wata bid'a da wani ya kirkiro to sai da ya zama a cikin alqur'ani akwai wasu ayoyi da za su goyi bayan shi yayi ta kawo waɗannan ayoyi dan ya samu goyen baya game da wannan bid'a kenan yanzu abinda wannan magana take lazimta a ƙarƙashin wannan fassara ita ce dukkan wata magana da aka ji wani yayi yana ta koro ayoyi domin su goyi bayan shi ba lalle ne zama ayoyi ma suna magana akan wannan bane wannan manhajin khawarij haka yake zamu zo mu samu wannan bayanin a gaba khawarij sai sun yi tabannin muguwa aqida sannan sai su yi ta kwaso ayoyi shine abdullahi dan umar a cikin sahihul bukhari zamu zo mu ji anan gaba insha Allah yake cewa wayyo Allah Allah ya kawo ni wani zamani waɗanda ayoyi ne suka sauka akan kafirai amma yau ga wasu sun zo suna dabbaka waɗannan ayoyi akan musulmi to khawarij haka suke sai sun ce kai kafiri ne kai kaza sai su ce kaza madadin a jawo ayar sai a ce ita wannan ayar ta kafirta ka a sai an kafirta kan tukuna sannan a nemo ayar kenan ba lallai ne ayar ta mutabaka da kafirta kan da akai ba amma a ka'ida ayar ce za a ja sai a ce to kaga wannan ayar ta kafirta ka. Ina ganin kun fahimci bambancin wannan magana ko tun dazu nake yin ta. Ita ce yan bid'a sai sun fitar da aqida sannan sai su nemo aya ta goyi bayan su, to ba lalle ne ayar ta daidai da abin da suke cewa ba. Amma ahlus sunna fa ita aya ce suke karanta sai su cire abin a cikin ta, shikenan ba matsala. To fassarar wannan magana ta farko kenan, duk wata bid'a da wani ya kirkiro sai ya zama yana da wani dalili a Qur'ani wanda zai goyi bayan shi, wato yayi mummunan fassara kenan. To wannan fassarar marjuhiya ce. Rajihar fassara ta wannan magana ita ce duk wata bid'a da wani ya kirkiro to sai da ya zama a cikin Al-Qur'ani littafin Allah akwai bayani dangane da tsoratarwa game da wannan bid'a, ya rage bayanin nan in ma ya zama karara ko kuma bayanin nan ya zama sai an hada da wasu nasoshin sannan bayanin zai fito. Ina ganin anan hadisin Abdullahi dan Mas'udin wanda ya aika wata mata wadda take aikin karin gashi zai dauki wannan ma'anar, don ya aika mata ne da cewa ai abin da take yi ba daidai bane, manzon Allah ya tsine mata, Allah ya tsine mata. Sai tace ah ni din nan na karanta Qur'ani tun daga farkon shi har karshen shi, ku daina fadi yadda Hausa yake cewa tun daga Baqara har Nasi. Ka faɗa haka ka jefar da suratul Fatiha, sai ka ce tun daga Fatiha har Nasi, tun daga farkon shi har karshen shi na karanta. Sai tace amma ban ga inda Allah ya tsine wa mai karin gashi ba. Sai ce ku je ku gaya mata in dai ta karanta to lallai ta ga gurin. Sai tace lallai ita ta karanta, ma'ana ita ma ta yi sauka, an yi danci wakenta da shinkafa an yanka ra, lallai ta karanta. Yace ku je ku ce in dai ta karanta to ta gani. Sai ce ku ce mata bata karanta wa ma atakumur rasulu fa khudhuhu ma nahakum anhu fantahu ba, ai tace ta karanta abinda manzo ya baku ku ansa, abinda ya hane ku ku hanu. Sai tace to manzon, sai ce manzon Allah ya tsine wadda take aikin karin gashi. Anan ne sai yake ce mata manzon Allah ko yana tsinuwa ne da tsinuwar Allah. Ashe yanzu kun ga Qur'ani ya haramta karin gashi, amma an karanta za a ga aya karara cewa karin gashi haram ne. To haka yanzu giya ma babu ayar da tace giya haram ce, babu a Qur'ani, amma kuma Qur'ani ya haramta shan giya. Ashe ba lallai ne ya zama yadda kake sa rai Allah zai kafa shari'a haka zai kafa ba. Allah shi yake da techniques, shi ne yake da logic da logistics, Allah shi ne yake da hanyoyin da yake bi yake kafa shari'a. Kuma in ya kafa shari'a dole ka yadda haka, in ba haka bai saka ka wuta. Dan haka da Allah madaukakin sarki tashi magana akan giya cewa innamal khamru wal maisir wal azlam wal ansabu rijsun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihuna. To cewa ku bari ku nisanta, shikenan wannan doka ce. In ka ce ba za ka daina shan giya ba sai ran da ka ji an ce innal khamra haramun, babu wannan aya kuma ba za a same ta ba har kiyama ta tashi, ka ci gaba da shan giya tunda babu ka je wuta, ya kata kenan. Dan haka ku fahimci wannan da kyau jama'a. Idan kuka zo hujja kar ku ce sai kun ba da hujja daidai da yadda masu neman hujja suke so, ku ba da hujja yadda take. Ba ku ganin kanaki da na kawo hadisin ajinu, sai na ce iyaka hadisin kenan, babu wani kuma iyakar shi kenan fadara daya. Domin saboda neman jayayya ga yan bid'a sai su ce jama'a yanzu nan saboda maganar sadara daya za a ce sai mun yi kaza. Eh, ko la ilaha illallah ba ta kai sadara biyu ba, rabin sadara ce. La ilaha illallah ba ta cika sadara guda ta littafi sai an yi ta gaba daya. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah shine take cika sadara, amma dai la ilaha illallah ce rabi ne. To in dai tsawon sadara da tsawon rubutu da yawan mujalladai shike sa a yadda da magana, to a wannan kenan ba za a yadda da la ilaha illallah ba, domin la ilaha illallah ba mujalladi bace. Ko kun fahimta jama'a? Wato ina kawowa ne saboda wani lokacin matasan ahli sunna salafiyun suna cewa malam an ce hujjar da muka kawo kaza ai ita kenan. Sai ka ce eh ita kenan din, amma ai ta isa. Amma dan girman Allah ka dauki dan karamin cokali da ake ba jarirai magani, ka cika yaji ka barbada a idan ka dan kadan din, ka barbada a idan ka tunda kadan ne, ba sai ka sa bokiti guda ba. Sai fata an gane barkono, ka samu da kakken barkono dan mitsilin cokali da ake ba jariri magani, ka ci ko shi haka sai ka barbada a cikin idan ka, sai ka dake tunda kadan ne. a cokali guda dan kadan aka ce dan kadan wato wai in mutane suna ganin sai in an sa hujja da yawa take zama hujja ko to barkono ma ko kadan aka sa barkono ne dan haka hujja ma ko mai kankanta ta hujja ce Allah madaukakin sarki kiyaye to wannan ainihin gashi sai yake cewa a ƙasa ina ne yace wannan asarin na Imam Sha'abi sai yace al-Imam Ibn Qayyim shi kawo shi a cikin littafin shi As-Sawa'iq al-Mursala As-Sawa'iq al-Mursala wato kwaran kwatsotsi waɗanda ake aikawa alal jahamiyya wal mu'attila ga jahamawa da mu'attila wato mizals wato wannan littafin Ibn Qayyim yayi shi ne dangane da raddi da ƴan bid'a daga cikin ainihin mu'tazila da jahamawa da makamantan su ana buga shi mujalladi 2 ana buga shi ainihin mujalladi 3 ne mujalladi 2 muke da shi sannan akwai kuma littafin wane ne ijtima'ul juyushil islamiyya ala ghazwil mu'attila wal jahamiyya taren dangin kungiyoyin musulmi akan ainihin wato yakar jahamawa da mu'attila wato in ba kuna da baki ba fa za ku yakar ƴan bid'a ba sai Ibn Qayyim din nan Allah ne ya taimake su suna da alƙalami wanda baya kafewa suna da kaisin basira sannan suna da baki duk magana da suka faɗi a duniya sai sun iya kare ta wannan yana faruwa ne sakamakon ɗayan abu biyu ko kuma duka na farko shine kyakkyawan imani da ainihin rusukin aqida ta tauhidi sannan na biyu shine gaskatawa Allah neman ilimi idan ka gaskatawa Allah neman ilimi sai Allah ya maka fatahi babban fatahi shine ba yawan karatu ba shine kyakkyawar fahimtar karatu ko da nassoshin kadan ne sannan duk wani wanda ya tashi zai fada da sunna sai ya zama kana da kyakkyawar hanya da zaka duka kwankwatse shi duk wannan yana faruwa ne sakamakon gaskatawa Allah amma wallahi ba ai wa Allah ba ai wa manzon Allah biyayya irin yadda ake shan kunu mai zafi kana dibo abin sama kana shine wa minan nasi man ya'budu Allah ala harfin wasu suna bauta Allah ne da wayo ya sa kafa daya yana tafiya daya tana waje in yaji zai zurma sai janye ta in yaji kuma tafiya ta yi kyau sai dawo da ita wannan shine aslul difaq asalin munafikai haka suka rinka wa Annabi sallallahu alaihi wasallam suna tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam da safe da la'asar suna tare da yahudawa da la'asar suna tare da Annabi da daddare suna tare da ainihin yahudawa to me yake faruwa wai abinda suke sa rai wannan abu da ya zo da ake kira musulunci in ya tabbata to dama sun je sun yi rijista dan haka da zaran sun ji za a yi nasara sai su dawo da ɗaya kafa ciki sai su ce dama inna ma'akum inna ma nahnu mustahzi'una can da muke tare da su izgiranci muke musu mu mun fi karfin mu bi su mu naku ne tintin da mu aka fara idan suka ji musulunci ya samu matsala wanda ba zai samu ba amma a tunaninsu idan musuluncin nan ya rikice to shikenan dama sai su ce ai can da muka je dauko labarai muka je ba muna kawo muku abin da suke ciki ba waɗannan su ne asalin munafikai waɗanda za a shirya su a ƙarƙashin wuta sannan a shirya sauran kafiran ma na gaske ya kamata ku gane jama'a idan kana son Allah madaukakin sarki ya maka budi irin budin da yawa su Ibn Taymiya ka sani da cewa su Ibn Taymiya ba wahayi aka yi musu ba karatu suka yi littafan da su Ibn Taymiya suka karanta suka kai ga wannan mustawar waɗannan littafan dukkan su yanzu suna nan a duniya kwanaki mun lissafo da yawa daga cikin su da Ibn Taymiya yake fadi to amma me yasa yanzu kai ga ka da su Allah bai maka fatahi hatta a cikin qawaidi ba baka shahara cewa kai ka iya karantar da qawaidi ba abinda ka shahara a ciki saboda gaba daya baka da sidqul mutaba'a baka da gaskiyar biyayya da kake wa Allah madaukakin sarki shi kuwa Allah sai ka bashi duka sannan yake fuskanto ka ku karanta hadisin Ahmad da Abu Dawud da Ibn Mubarak hadisi sahihi Annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan ka tashi sallah in ka fuskanci alqibla sai Allah ya fuskance ka kana kauda kanka wai jefa kai ba ka bar sallar bane sai Allah ya baka wuri shikenan ya rabu da kai kenan ko ka dawo shi ya jefar da kai banza ne kai ba da gaske kake ba shi to wannan yace ce sunnar Allah dukkan mutumin da yake son baiwa a cikin fagen ilimi sai ya zama ba shi da wani abu kamar ilimin to sannan sai kaga Allah madaukakin sarki ya mishi sannan tare da imani sannan kuma a hada da me tawabu sai ka zama kana da tawali'u Allah madaukakin sarki ya taimaka to sai mala yake cewa wa qala masruqun al-imamu masruq shi kuwa cewa yake yi ما قال أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم عن شيء إلا وعلمه في القرآن باب وتمغنا ده صحابان النبي صلى الله عليه وآله وسلم suka fadi sai da ya zama akwai iliminta a cikin alqur'ani lakin sai dai kuma ilmuna qasura anhu mu almajiran su ilmin mu ne ya takaitu dan haka wasu maganganun da sahabbai suke sai mu kasa gano dalilan su a qur'ani wannan magana ainihin al-imam al-khatib al-baghdadi shine ya ruwaito ta a cikin ainihin wato littafin shi mai suna al-faqihu wal-mutafaqqih ibn taymiya da ya kawo wannan magana sai ya ce fi ghairi hadha al-mawdu' aqibahu wa aqiba athar ash-sha'bi yace wa amsal zalika min al-athar al-kathira al-madhkura bil asanid as-sabita yace ai akwai ire-iren waɗannan asarai da makamantan su waɗanda sun zo daga ainihin tabi'ai da isnadodi masu inganci yace ka duba littafin dar'u ta'arud al-aql wa an-naql a mujalladi na 1 shafi na 200 da ainihin 8 da kuma mujalladi na 5 shafi na 57 abinda zaka ce wai irin waɗannan malaman masu ta'aliki yaya ake suke gano waɗannan wuraren ne sai ka ji littafi yana da mujalladi 11 sun gano maka zaman aikin bincike suke dan haka sai ka ga yana wannan aiki na tahqiqin littafi shekara 10 bai gama ba shekara 10 bai gama ba tahqiqin littafi daya saboda yana da tahqiqi yana yin tahqiqi ne na ilimi wanda an akai shikenan an yi abin da ya kamata to amma yanzu irin waɗannan tahqiqat na ƴan ƙasar Misra kamar alibudi ne fa ga ƴan mata in suna ƴan mata din nan haka aje a jajjaga kayan miya a ruda a abin nan shikenan ka zo ka ci kai ta gudawa shine abin da yake faruwa jama'a muhaqqiquna a duniya a da a duniyar mu ta yanzu in aka ce ainihin muhaqqiq to kana tunanin malam Abdulsalam Haruna kana tunanin malam Muhyiddin Abdulhamid kana tunanin Ahmad Shakir kana tunanin malam Abdulrahman Al-Muallimi kana tunanin Muhammad Nasiruddin Al-Albani waɗannan su ake kira muhaqqiquna shekara 50 da ta baya har zuwa shekara 80 waɗannan su ne duniyar tahqiqi ta kare akan su kat daga baya shikenan sai ka ji wane ne Abu Jabir Abu Ruqayya Abu Kamalu Abu Duk Abu sun cika kowa ma yace muhaqqiqa kaza haqqaka huwa da kaqahu duk ƙarya ne tanti ne kai wallahi duk tanti ne wallahi kana fara karanta sai ka ji duk nuskar ta rude sai ka ji ina maganganun da yake fadi yayi ina muqarana tsakanin nusakh da yake jama'a ina fadin wannan ina ne ishara zuwa ga aikin da nake na tattara dafan dan fodiyo jama'a wannan aiki ne fa da ya kamata a samu mutum 30 su zauna suna yi tafsirin qurtubi ne jama'a bugun shi da akai na farko wanda ya kasance mujalladi 22 malamai kusan guda 10 ne suka hadu suka yi aikin tafsirin qurtubi kuma tahqiqin ma bai zo tare da takhrijin hadisan ba tahqiqin nassoshin ne kawai tare da ishara zuwa ga inda aka samu sabani a wasu nusar amma sai da suka kusa shekara 20 suna aikin balle yanzu kana magana kusan littafai ne rasail ne da majmu'a da wane ne kusan 370 da wani abu mutum ɗaya yake kuma mutum ɗaya nan ba yayi tasaddi ne ga wannan aikin shi kaɗai yake ba ba wani ne ya ɗauki nauyin shi ba kawai yane ne in ya samu lokaci din daga je sai ka ji dalibai sun ce malam yaushe za a gama aikin nan nace ana nan dai ana yi ka ai malam ya kamata ai mar maza a fito mana da aikin nan ai mar maza a fito da shi littafan Ibn Taymiya kenan waɗannan da ya rubuta su a bisa manhajiya ta ilimi kana jin takhrijin su aiki ne balle littafan su dan fodiyo wani wurin tatsuniya ce za su kawo ta da sunan hadisi tatsuniya ce wani lokacin za a kawo ta wani lokacin mafarki ne za a kawo a kafa shari'a da shi kana buƙatar sai ka ɗibo wasu nasoshi da wasu ka'idoji ka zauna ka yi ta haƙiƙin abubuwan to a ce an haɗa maka irin waɗannan guda 300 da wani abu wani littafin ma sai ka gan shi nan an ce Bello ne ya yi shi can sai a ce na Abdullahi ne can sai a ce na Asma'u ce sai ka yi ƙoƙarin gano wai ma wane ne mu'allifin tukuna na gaske saboda waɗanda suke kwasewa ɗin ba nusaku ba ne masakuna ne shafaffiyar basira ce da su aiki ne jawur jama'a wato duk ina faɗin wannan ne domin ɗalibai a Najeriya fa su bi a hankali su yi karatu tukuna malantan nan da kuke ji jama'a kamar aikin likita ce kamar tuƙin jirgin sama ne kun san da aka ga haɗari yayi yawa na jirgin sama da aka ga mace-mace sun yi yawa a likitanci da aka ga shari'o'i da yawa ana rikici game da su a Najeriya sai aka fara yau wajen shekara 25 da suka wuce sai suka ce daga yanzu fa za a fara tunanin nan gaba ba wanda zai karanta waɗannan kwasa-kwasan sai yana da digiri a wani fanni yanzu fa suna nan dab suke da tabbatar da wannan ka'idar in kana so ka zama direban jirgin sama sai ka je kai digiri a wani fanni kowane iri ne wanda wannan digirin zai baka learning and character kana da wani ilimi sannan kuma kana da dabi'u da taku ya fara kama ka sannan sai ka koma ka fara karatun aikin likita aji daya bayan ka gama digirin ka business administration ko aikin jirgin sama ko lawyer waɗannan kwasa kusan guda uku aka fitar da wannan ka'ida to nan ga ni na goyi bayan ba wai nan gaba yanzu ma a fara magana ta dan zaka ga mutum dan karami ya shake wuyan shi da necktie ya sa baka coat yana ta wani abu kamar an ga haka ƙarya ne ba lauyan gaskiya bane da an je sai kaje an fara magana nan da nan ana jeho wata kalma an kayar da shi amma lauyan gaskiya jama'a kafin a kada shi sai an ci kwakwa ina fata Allah ya kiyaye to shine gashi ne yake fari Malam Ibn Taymiyyah yace wa hadha babun wasi'un wannan babi ne wanda yake mai fadi qad busita fi mawdu'ihi yace an shimfida magana a wuraren shi shine a cikin wancan littafin Dar'u Ta'arud al-Aql wa an-Naql wato Ibn Taymiyyah Allah ya mishi albarka jama'a duk abin da yake so ya rubuta fa sai da ya rubuta sannan ya mutu saboda haka duk littafin shi in yana magana in yazo wani wuri da ba zai iya sakin kwanduwa ya bayani ba madadin ka ji ya ce nan gaba in Allah ya tsawaita rai za mu rubuta irin yadda zaka ji su albani suna yi sai ce an gama bayanai a wurin da ya dace kawai sai tafi tafi ka je ka nema Sheikhul Islam ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una waɗannan su ne maganin yan dan bid'a ko sunan Ibn Taymiyyah ya ji sai gaban shi ya fadi kafin a je ga karatun littafin shi kenan wal maqsud huna Ibn Taymiyyah ya ce mu dai manufar mu anan a wannan littafin at-tanbihu ala usul al-maqalat al-fasida mu muna son ne mu fadakar da musulmi game da tushen aqidoji batattu allati aujabat ad-dalal wadanda su suka kai mutanen nan zuwa ga bata fi babul ilmi wal imani bima jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam game da mas'alar sanin Allah da kuma imani da Allah da gargadan yadda manzon Allah ya zo da shi ne Ibn Taymiyyah ke cewa mu abinda muke so anan mu bayyana maka muna son mu gaya maka irin kwazazzaban da yan bid'a suka bi suka kai su bacewa har suka yi gari ba su san Allah ba su san manzon Allah ba a bisa ka'idojin da manzon Allah ya zo da su dan me dan ka kauce waɗannan kwazazzabai wa anna man ja'ala ar-rasul ghayra 'alimin bi ma'anil qur'an alladhi unzila ilayhi kuma wanda di ya sanya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a matsayin wai manzon Allah bai san ma'anonin al-qur'anin da aka saukar mishi ba wala jibril Jibril ma bai san ma'anonin Qur'anin da yazo da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba to ja'alahu ghayra 'alim bis-sam'iyat to ya sanya manzon Allah kenan bai da ilimi game da sam'iyat sam'iyat sune naqaliyat hujjojin da ake cirowa ana karanta su ana jin su lam yaj'al al-Qur'ana hudan wala bayanan lin-nas to bai sanya al-Qur'ani ya zama shari'a ba kenan bai sanya al-Qur'ani ya zama bayani ga mutane ba dan girman Allah idan ya zama wanda Allah ya aika zuwa ga Muhammad bai san ma'ana al-Qur'ani ba shine wa Jibril shi ma kenan by extension kenan annabi shi ma bai san ma'ana al-Qur'ani ba to kenan yanzu ya akai mutane suka shiryu taya suka shiryu idan da a ce kawai zuwa akai aka sauke wa annabi izu 60 aka dafa wake da shinkafa aka dafa raguna aka sa a jakan magori an sauke shi kenan annabi ya sauka ba ya mishi fassara ba bai gano ma'anar ba ya aka yi mutanen duniya yau suka shiryu musulmi ya aka yi suke iya ganawa na ya bata ko kun fahimta jama'a domin ai Qur'ani din ba wai kawai karanta shi ne shiriya ba sai an ji bayanin sai a ji ayi kaza a bar kaza to bin wannan dokar shine ne shiriya to haka ce Jibril bai san ma'anar ba Muhammad bai san ma'anar ba me ake nuna ake nan Qur'ani ba shiriya bane ba bayanul linnas bane da Allah ya sanya shi summa haula'i to sannan kuma su waɗancan mutane yunkiruna al-aqaliyat kuma suna musun aqaliyat fi hadha al-bab bil kulliya suna cewa annabi baya fahimtar abubuwan aqaliya abubuwan hankali ka'idojin hankalin ma فلا يجعلون عند الرسول وأمته في باب معرفة الله لا علوما أقلية ولا سمعية dan haka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da al'ummar shi wadancan irin mutane ba sa aje su a babin sanin Allah ko ta hanyar ilmomin hankali ko ta hanyar ilmomi na nafsi kaga kenan ko ta ina manzon Allah bai san Allah ba ko ta ina manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai san Allah ba da ilimi na dalilai bai san Allah ba ta ilimi na hankali to amma su kuma suna cewa sun san Allah ta ilimin ne hankali kenan sun fi manzon Allah malaiki cewa wa hum qad sharaku fi hadha al-malahidata min wujuhin muta'addida kaga anan kenan sun yi mushabaha wato sun yi kama da mulhidai sune suwa sune falasifa yace ta fuskoki daban-daban wa hum muhti'una fi ma nasabuhu ila ar-rasul sallallahu alayhi wa alihi sallama wa ila as-salaf min al-jahl wadannan mutane sun tafka kuskure danganta manzon Allah da salaf da suka yi zuwa ga jahilci to tafka kuskure ne babba كما أخطأ في ذلك أهل التحريف والتأويلات الفاسدة كما يدى وأنن دا سكي كركتة دمأنوني دا تأويلن كتأويلن نقرنا دا سكي القرآن سوما سنتبك كسكري وصائر أصناف الملاهدة دا كما سورا نو أؤكا نمو الهدى دكا سنتبك كسكري ونحن نذكر من ألفاظ الصلف بأعاقو بأعيانها يتشتو ينزبهن دا ابن تيمية يدام مقدمات فا yanzu to zai fara kwararo maganganun da malaman salaf suka yi ne sai yace bi ayaniha maganganun da suka yi kalma da kalma ba wai zamu rinka ba da labarin ma'anonin ba an gane wa alfaz man naqala madhhabahum da kuma lafuzan wadanda suka ciro madhhabin su bi hasbi ma yahtamiluhu hadha almawdu da gurgurdan yadda wannan wurin zai iya dauka ma yu'lamu bihi madhhabuhum wanda yin haka shi zai sa a san madhhabin salaf kuna tsada kyau ku ji ma'anar wannan magana ma'anar wannan magana ita ce malam ibnu taymiya yana cewa yayin da muke ce maka kaza muna ce maka kaza kana cewa a to bari yanzu karshen tika bari mu dauko maka me su maliku suka ce game da Allah a sama yake menene su hammad ibn zaidin hammad ibn salama menene su shafi'i suka ce game da kaza yace zamu dauko maka kalmomin da suka faɗa ne ba wai zamu baka labari ba sannan zamu dauko maka sunayen malamai da littattafan da suka ruwaito waɗannan maganganu yace zani haka ne ba dan kuma dan mu baiwa ilimi haƙin shi sannan a san cewa ashe abubuwan da muke faɗi ba mu saba wa salaf ba ko to indai ba a zargi salaf ba mu ma a daina zargin mu amma bar ku ji idan har an zargi salaf akan waɗannan aqidojin ko to ko an zarge mu mu ma mun yadda cewa ba matsala bane zargin mu kenan tunda an zargi waɗanda sune umdan mu sune madogaran mu wajen abubuwan da muke kawo malai yace rawa abubakar ibn al-bayhaqi fil asma'i was sifati bi isnadin sahihin an al-auza'i qala al-imam al-bayhaqi ya ruwaito a cikin littafin al-asma'u was sifat da isnadi sahihi daga al-imam abdurrahman al-auza'i qala abdurrahman al-auza'i yace kunna wattabi'una da mu da tabi'ai to kunna kuma yace anaku kunna wattabi'una mutawasiruna da mu da tabi'ai to yanzu shi ba tabi'i bane kenan shi ba sahabi bane shi tabi'ut tabi'ina ne da mu da malaman mu tabi'ai mun kasance na kulu muna cewa inna allaha ta'ala zikruhu fawqa arshihi Allah wanda ambatan shi ya daukaka yana saman al'arshin shi wa nu'minu bima warada bihi sunna min sifatihi sannan duk abubuwan da suka zo ko kuma sunna ta zo da su to ainihin mun yi imani da su dangane da abubuwan da suka shafi sifofin Allah madaukakin sarki wannan magana tana nan a cikin littafin al-asma'u was sifat da littafin al-imam az-zahabi siru alamin nubala da ainihin wato littafin tazkiratul huffazi kamar yadda kaji ibnu taymiya ya hukunta cewa ingantacciyar magana ce gaskiya din wannan magana ainihin ingantacciya ce jama'a mu tsaya mu yoyaye adan tafiya mu dubi wannan magana da kyau sannan kuma mu dubi ibnu taymiya yadda ya fadi yace za a kawo magana daga malaman da suka gabata a kawo waɗanda suka ruwaito ta ita kuma magana a kawo ta keke da keke sannan a kawo inda suka kawo ta to kun ji wannan na daga dalilin da mutanen Najeriya suka bata a wani lokaci shine kawo magana ba tare da danganta ta zuwa ga kowa ba ba tare da bayyana littafin da aka dauko ta ba, kuma sai a gamsu akan haka. Hadisi za a jawo sahihi cikin sahihu Muslim, annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce wanda ya ci naman raƙumi ya sake alwala, sai kaji wani ya ce amma fa wata rana ne akai ainihin wato wa'azi a masallacin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, sai wani ya tusa, sai annabi ya rufa mishi asiri aka naman raƙumi sai aka raba. Shi yasa annabi ya faɗi wannan hukuncin, dan haka cin naman raƙumi baya karya alwala. Wai yana son ya kare magana da mai Ishmawu ya faɗi ne, ko magana da fuqaha'u malikiya suka faɗi, cin naman raƙumi bai karya alwala. Da aka kawo hadisi sai ɗauko wata magana, bai kawo wanda ya ruwaito ta ba, bai kawo littafin da take ba, sai ya rugurguza wannan da take gaban shi wanda yake karantawa. To kaga wannan ya kamata a kai shi psychiatric, asibitin mahaukata, domin yana ɗauko maganar da take da dalili ga ta a gaban shi, ya rusa ta da maganar da in za a yanka shi ba shi da inda ya ruwaito ta. Jama'a kun fahimci wannan da kyau? Akwai motsuwa a cikin wannan fa, shine abin da Bahaushe yake kira jifan gafiya faidu. Faidu ne wai ya kama guda ɗaya sai kuma ya bi ta biyun, da take kamuwa sai ya jefi waccan da take gudu da wannan da ke hannu. Abin da yawa musulmi fake na wannan mutumin, ga hadisi lafiyayye a hannun shi ya fatawa da shi, sai ya ɗauko wani na gaibu sai ya make wannan, sai aka biyu babu. Wannan mutumin yana bukata a kai shi asibitin mahaukata. To waɗannan maganganun jama'a, daga cikin abubuwan da nake so mu ƙara fahimta shi ne, wato abin da yake zama hujja a ilimi a Najeriya mu ba mu san shi ba, don haka littafan da ake hujja da su a duniya ba mu san su ba, malaman da suke su ne hujja a duniyar ilimi ba mu san su ba. Wannan ya saka mu a cikin rudani da dimuwa waɗanda ba su da iyaka. Jama'a kun fahimci wannan magana? Bari muku wani misali, da Allah ku kashe jawutan nan. Shekarar da aka kashe marigayi Malam Jafar, Allah ya gafarta, ku je ku lalubo wannan kaset din jama'a, ku saurari kaset din da Dr. Sani Rijiyar Lemo ya wa'azi a gidan Radio Freedom game da Maulidi. Duk maganar da ya sai da ya ɗaure ta da dalili na littattafai da maganganun malamai. Amma me ya faru? Ana gama maganar da wata fitsararriya ta bugo waya sai ta ce ashe kai jahili ne, mutumin banza. To in ba Najeriya ba, ba inda aka taɓa cewa mai PhD jahili, ko PhD ne akan kashi yayi, to ba za a ce mishi jahili ba. Kashi, kun san ana PhD akan kashi, wani yaje ɗibi kashi ya ta bincike akai har ya rubuta thesis akan kashi da irin components da ke cikin kashi, ana yi. Ba za a ce mishi jahili ba, duk duniya sai Najeriya. Wato wannan yana nuna